biya biya kuwima na abdu kima taadli fe ayema bawa kima ahadalki fa'a ata shuraka ahu hisasahu fe ya biya wa enda sikiri taraya rabonsu atiki saa nambawa ya zamuta wa ataka alaihi wa illa inkuma ya enta rabansa akambawa saa nambawa chida kulinda koda anima bawa kima na zi iya biya saura ya ya zaayi faqad ataka minhuma ataka aga ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dan gurgurdan abin da ya enta to fi ya enti sawar bawa yau ka zamo da rabi kuma bawa rabi sa'annan sai manzo Allah ya bada umurni ce to sai a umurce shi ka je kai aiki ka zo ka biya shauran amma kada a tsawwala kada a matsanta mai قال حدثنا عبيد ابن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك دون ان ترى بنسا اتكن باوان ده اكاي تاريا اكنسا فعليه اتقه كله تو ان ينا ده حالي سي انيميشي ده يسيه بيا شوران كيمان باوا انت باوا ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال ان باشي ده كدي كما فا يقوم عليه قيمه عدل سي ده ان باشي ده كدين ده ان اكاي ما باوا كيما زي بيا شوران على الموت في فوقك منه ما اعتك يتي سي اكيتو ابين ده كيا اذا الله يفك ما ده الخير كي باوا يو كا زمو تاربي باوا شوران كما كفاي ده زاكي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره لك يا تكيت وانا الرواية قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي انكر بودا عبد الله بن عمر الله كان مسيدا يا رويتو دغ منزان الله كيرا ده ان شاء الله ثبت غريت يتي من اعتق نصيبا له في مملوك manzan Allah ya ce duk wanda ya yanke rabansa a cikin bawan da suke da tarayya a kansa aw shirkan lahu fi abdin wa kana lahu min almal ma yablughu qimatahu ya kasance kuma bayan ya yanke rabin yana da dukiyar da in aka kimanta bawan zai iya biya shauran biqimatahu biqimati abdin fa huwa atiqun yace sai bawan ya zamo da kenan sa'annan sai ai kima ya biya shauran qala nafi'un wa illa in kuma ba shi da hali faqad ataka minhu ma ataka yace abinda ya yanta din ya yantu sauran kuma a sai da za a yi qala ayyub la adri a shay'un qalahu nafi'un aw shay'un fil hadith yace ban sani ba wannan cikakken maganan abu ne da nafi ya faɗa ko ko cikakken hadithin ne saboda in ya zama daga nafi'u ne shine zai zama mudraji mudraji shine abinda ake cewa al mudraj a kawo hadisi sahabi ya rawaito hadisi ko wani tabi'i yana cikin magana sai kawo wata kalma zai fassara abin da yake nufi sai a tsammanin wannan magana cikin hadisi yake to duk waɗannan sai da malaman hadisi suka bi suka fayyace ɗaya bayan ɗaya wannan hadisin duk hadisi ne wannan maganganun da idan zuwa kaza kaza zuwa kaza magana ce karawi menene dalilin kai kawo dalilin sa duk baki dai aka tara su suka zama littafi haka imamu ke ce al-madraj ila al-mudraj mana matakala kenan ko tsani zuwa hadisan da suke mudraji duk hadisin da yake akwai maganar wani a ciki sai a malamai duk sai da suka tara babu wani abin da ya danganci hadisin manzo Allah da malamai ba su nufi aiki
Allahu akbar
da waɗanda suka rawaito hadisan da ainihin hadisan da fiqhun hadisan sa'annan wa'ansu malaman kuma da suka gawurta a cikin ilimin suka ce duk wanda ya taba sanin akwai wani su hadisai biyu da manzon Allah ya faɗe su kana ganin akwai contradiction ko akwai sun saba ma juna ka kawo za a nuna maka maganar manzon Allah ba ta zuwa banza sai ya kawo ya ce wannan hadisi sahihi ne manzon Allah ya faɗe su wancan ba sahihi ba ne to me ya hada wannan sahihi da mara sahihi sai su kawo hadisan su ce duk sahihai ne manzon Allah ya faɗe su to yaya wannan ya tabbatar wannan ya kore sai ce a'a cikin kwakwalwanka ne baka fahimta ba ne abinda wannan ke tabbatarwa daban abinda wancan ke korewa daban
Allahu akbar
hadisai ne duk daga manzon Allah sai inganta wannan ya tabbatar wannan ya kore yaya za a yi sai su ce yaya me zai hana yaya za a yi ga koyar da aka yi yaya aka yi sai su ce kaza kaza ake nufi duk su fayyace masu ba ka da yadda za ka ce duk abin da ya danganci manzon Allah sai da suka hana idanunsu bacci suka hana cikin su abinci shi ne ifaccen abinci saboda su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan ka zo ba abin da ya dane ka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me zai hana shi dan yawa sa da hankali? Yaya za a yi ka fahimci addinin Allah? Allah yana mamaki ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayati wa fikum rasulu wa kaifa takfuruna. Yaya za a ce mutane sun kafirce wa antum tutla alaikum ayatullahi, ana karanta muku alqur'anin Allah, wa fikum rasuluhu, ga hadisan manzon Allah, ya za a yi kuma mutum ya kafirce? Babu duhu, ga haske kuma ya za a yi ka fata? ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. هو اللي يريكو دا يجي كيكاو يجي زوا هانيا الله ده منزنسا فقد هدي الى صراط مستقيم. ان شري يد شي زوا تفرقي مديدي دان اي ماماكي تكي يا يا زا اتي الامه ذات فتا كو تهلكا وانتم تتلى عليكم حالك وانتم الواو واو الحال انتم مبتدا تتلى عليكم جملة في محل رفع مبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم
الله أكبر.
أي بعض تبشي قاتل إن هنك ليو أشي قا القرآن قا حديثي كما أشي مكين يا قصر ba ce ka kawo tutula ji ba, ba ce ka kawo ashana ba, ba ce ga shi nan rana ta kullo kuma ka ce ba ka gani? Ya za a yi da kai kenan, wani likita zai iya maza? قال حدثنا احمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يفتي في العبد يتي ان روايته دغ عبد الله بن عمر يا كسنتي ينا فتاوى ا cikin bawa او الامه كو كينغا كو بايوا يكون بين شركاء ya kasance ko ta kasance tsakanin mutane biyu da ke tarayya akan shi ko akan ta ko mutum uku ko hudu su ke mallakar wannan bawan ko kuyangar. فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَنْسِي أَنْتَ رَبَنْتَ دَكِي تِكِي مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِثْمُ أَتَيْتَ أَوَجَبَ يَا وَجَبَ كَانَ يَأْنْتَ بَاوَن بَاكِي دَايَ إِنْ يَنَا دَحَالِي إِذَا كَانَ لِلَّذِي آتَكَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُؤْتَقِي. In yana da kuɗi sai a kimanta bawan, ka ƴanta rabin sauran kuma ka biya, sai a biya sauran ku kuma ku haƙura ku karbi, ga abin bawa ya zama ɗayau. Yukhbiru zalika ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam, yace Abdullahi ibn Umar ma ashe ba fatawa yake da kashin kansa ba. Yukhbiru zalika Abdullahi ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam, ina ma'ana haka ashe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya karbo. ورواه الليث وابن ابي ذئب وابن اسحاق وجويريه ويحيى بن سعيد واسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. ايتي وانا حديث الليث يا رويته ابن ابي ذئب وابن اسحاق وانه غدا اوكو دكي غني طبق امام مالك
فينا. الله اكبر.
Imam Malik yana rawaitowa daga Nafi ko daga Ibn Umar, to wannan kuma almajiran Ibn Umar ne, Al-Layth alimu Misra kenan ko? Ibn Abi Zaid malamin Imam Malik ne, eh ko cikin tabakan shi, wa Ibn Ishaq shine Muhammad ibn Ishaq sahibul magazi kenan, wanda yake sai da gwagwarmaya suka shiga tsakani, mummunar fahimta ta shiga tsakanin shi da Imam Malik. Dama duk wata matsala da za ta faru a cikin duniyar nan tsayin sabubba guda biyu ke kawo.
Allahu Akbar.
Cikin addini ne, cikin siyasa ne, cikin tattalin arziki ne, cikin rayuwa, jin rayuwa in kaga an samu sabani. Tsayin sabubba guda biyu ne, imma su'ul fahmi aw su'ul niyya. Babu na uku. Duk abin da ya faru tsakanin musulmi cikin musulunci, imma su'ul fahmi an illahi aw su'ul niyya. Dama an san mummunan niyya aikin Yahudawa kenan, amma su'ul fahmi da kake gani kalla man yaslamu min zalik wala fiyama man yantami ila al-ibada bighayri biduna ilmi. Imma su'ul mummunan fahimta misunderstanding kenan ko mummunar fahimta ko mummunar niyya daya wa'annan abubuwa suke sune sanadiyar rashin zaman lafiya to me kake in guda din suka hadu zaman lafiya kawo kawo har a kai mahiya bayan waɗannan abubuwa sun kawo rikici baki ɗaya to ina ga biyu su sun hadu ga mummunar fahimta ga mummunar niyya wa zai magance wannan abin sai ka kawo to Muhammad ibn Ishaq zamanin su tsaye da Imam Malik wannan malami wannan malami Imam Malik kuma ya zama babban malami Muhammad ibn Ishaq shi kuma malami ne to amma shaytan yazo ya dan ratsa mummunar fahimta ta shi da haka zuwa ka sai mai Imam Malik Muhammad ibn Isa yake za ka dajjalun min ad-dajjal shi wannan dajjal ne cikin dajjalai shi kuma aka ce Imam Malik yazo sai yayi alƙai kinaya yace atuni bi ilmil maula uallimukum ujrahu wa bujrahu wai ku kawo min ilimin wannan maula ku kawo min duk ilimin Malik zan fayyace muku daidai da kuskure sai yayi afakaice yace Imam Malik yace maula Imam Malik kuma maula ne haka ne tabbas amma wani irin maula sai kawo kalma ɗaya tana daukar ma'ana biyu maula ma'ana bararren bawa tare da cewa Muhammad ibn Ishaq ya san Imam Malik tun daga kai Imam Malik har karshen kakanninsa ba su taba shiga kangin bauta ba to amma da yake maula din ana iflaki da kan bararren bawa da kuma wani haka sai ya iflaki kalman yace atuni bi ilmi al maula u bayyana lakum ujurahu wa bujrahu eh bai tafsiri ba maula kuma sun ya kasance wala'u itaqatin wa wala'u hilfin wa wala'u islamin ka mithlil juhl haka Imam Suyuti ya faɗa yace wala'i yakan zama ɗayan uku wala'u itaqatin maula da yake bawa ne aka yanta shi ya zama maula kenan ko wala'u itaqatin wa wala'u hilfin akwai maula kuma da yake wala'i ne na hilf an kulla ka wance ko yarjejeniya tsakanin kabila kaza da kabila kaza duk sa'an da mutanen kaza suka far muku da yaki za mu taimaka muku haka mu ma duk sa'an da aka far mana za mu to duk kowanne ɗaya cikin wannan kabila ya zama maula cikin wannan kabila kowanne ɗaya cikin wannan kabila ya zama maula a cikin wancan kabila to haka shine dalilin wala'u Imam Malik kenan yasa zaka ji al Imam Malik Imam Darul Hijra al maula al afbahi al khalifa ke maula ne cikin bani asbah kabila ce a cikin kasan Yaman a kakannin Imam Malik kabilan su bani asbah suka kulla kawance yarjejeniya da wata kabila irin wanda muka bayyana to sai duk kwancan kowane ɗaya cikin wancan kabila ya zama maula anan wannan kuma ya zama maula to abin da yasa ake ce ma Imam Malik maula kenan ba wai bararren bawa ba ne yasa Imam Suyuti ya faɗa a cikin yace wala isaqatin wa wala hilfin wa wala islamin ka mithlil juhfi maula kuma na uku shine duk wanda yazo kaje ka musulantar da shi ya shiga musulunci a hannunka ya zama maulanka kai ma ka zama maulanka to shi yasa duk sa'an da aka zo ana cewa maula maula cikin masu riwaya sai kai kaman kana ne sai ka bincika menene wata irin maula ne duk a lokacin da muke karatu kulliyatul hadith muna tara duk cikin littafin sita na littafi na ce fadlul muta'ali fiman lahu riwayatu fi sahihaini min al mawali malami na ya bada wannan sunan dama ya kware a cikin sa mu littafai suna kowa ke sai littafi da kazo kana fada masa sai ya baka unwani kamar Imam Suyuti fi fadlul muta'ali fiman lahu riwayatu fi sahihaini min al mawali wani maula 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 sai ka tara duk kowanne ka bayyana yaya aka yi zama maula saboda kada ka je ka dauki ɗa ka ce bararren bawa kuma kowanne ka bi duk malaman riwaya kowanne sai da aka san shi aka san ubansa aka san kakanki aka san ina ya zauna ina aka haife shi mutumin kirki ne ko ba na kirki bane duk waɗanda suka rawaito hadisin manzo Allah akwai littafai musamman da aka yi ana ce da su asma'ur rijal duk wani wanda ya rawaito hadisi kana zuwa kana kama sunansa ko lakabinsa ko alkunyansa kana zuwa ka bude sai ka ji wane sunansa kaza sunansa kaza sunansa kaza alkunyansa kaza lakabinsa kaza an haife shi shekara kaza a gari kaza yayi kaza yayi kaza yana da almajirai kaza yana da malamai kaza duk aikin malaman hadisi ne tarihin duk wanda ya taba rawaito hadisi wani ma da ya gawarta ya kosa ya bunkasa a cikin ilimi al-Khatibul Baghdadi yake duk wani malamin da ya taba shigowa kasar su Baghdada sai ya kawo tarihi shine ke tarihi Baghdada kaman kace duk wani malami da ya taba shigowa kan nan tun daga shekaru kaza har zuwa yau ka kawo tarihi shi wanda yake ya shigo kaza shekara kaza ya fita mutumin kaza ne duk baki daya haka yi a lokacin kuma aka ce maka Baghdada shi kenan azima kenan ta ilimi aka ce maka Baghdada ma'ana matsala ta gama duk inda aka kai habara da ilimi ta ilimi nan za a zo a adiri shine Baghdada kenan shi yasa lokacin da Imam al-Bukhari ya shahara in baka shiga Baghdada ba da sauranka duk inda ka kai da kwarewa a cikin hadisi da ilimi kowane ilimi ne sai ka shiga Baghdada nan ne matattaran malamai duk baki daya habara ta ilimi da Imam al-Bukhari ya shigo suka ce to ai za su gwada shi su gani sai su kawo hadisai suka kawo suka raba su sai suka dauki sanadin waɗannan suka dora kan wannan hadisan suka dauki sanadin wannan suka dora kan wannan hadisan suka ce za su gwada shi su gani yayi ma ilimi hawan kawara ne ko kuwa a'a da kaske shi suka zo Imam al-Bukhari na zaune Imam al-Muhaddisina hadisai ne suka hautsina su suka tattaro hadisan suka cire sanadin wannan suka dora ma wannan hadisin suka dauki wancan hadisin suka kama wannan suka hautsina abin suka cakuɗa abin hadisan da sanadin suka zo yana zaune kai ne alaramma sai ka ce ka isa kaza to yana zaune suka ce me kake cewa game da hadisi kaza haddathana fulanun an fulanin qala rasulullah har su kai karshen hadisi yace la a'rifu hadha
Allahumma
ban san wannan hadisin ba su karanta wannan hadisan kakkab baki dai su kowanne su karanta sai ce ban san wannan ba sai da suka gama karanta hadisin su duk baki dai ce sai amma hadisin farko da ku karanta sanadin shi ne wancan hadisi
Allahu akbar
wannan hadisin sanadin shi ne wancan wannan hadisin sanadin yazo yadda ya tsara su duk baki dai kakkab sai da suka tashi suka kumbanci goshin
Allahu akbar
ma'ana yayi musu abinda ba su taba tsammani ba hadisan suka cakura suka kawo suka cire sanadin suka bibbinta sai ka gama baki daya kowanne suka tambaye shi ne kake cewa gaji ce ban san wannan hadisin sai da suka gama yace amma hadisi kaza an kaza wannan sanadin na wancan hadisi ne wancan hadisin da kuka bar shaddin nan ga sanadin su can ya tattara su duk baki daya kawo musu daga nan suka yadda da mun yadda kai yau kai ne Imam al-Muhaddisina
Allahu
Baghdada to wannan shine Imam al-Khatib al-Baghdadi yace tarihi Baghdada habara ta ilimi malamin nahwu ne malamin sarf ne malamin lugha ne malamin fiqh ne malamin hadisi ne malamin duk wani malamin da ya taba shiga Baghdada ga tarihin sa har zuwa zamanin al-Khatib al-Baghdadi wannan yake tarihi Damascus wannan yake tarihi Misra da duk malamai da suka yi habara ta ilimi ba wanda za a bari kowanne sai an kantaro ma kana daukar sunan shi sai ka je rayuwar sa baki daya kasan abin da yake daidai da shi da wanda ba daidai da shi ba to shine Muhammad ibn Ishaq wannan ai nake muku wannan tabaka ce ta Imam Malik akrake ce rawahu al-Layth wa ibn Abi Dhi'b wa ibn Ishaq wa Juwayriya wa Yahya ibn Sa'id al-Qattani kenan ko wa Isma'il ibn Ulayy kenan ibn Umayya an Nafi' wa inna duk al-majiran wane ne Nafi' Imam Malik yana cikin al-majiran Nafi' a ce wa'annan ma'ana qarinan Imam Malik don Layth ibn Sa'd zamanin su da Imam Malik Imam Malik shine alimul Madina Layth ibn Sa'd shine alimul Misra da yake su da gaske suke dan Allah suke al'amarin su ba hasada suke majuna ba rusawa suke ba a gine suke Layth ibn Sa'd babban malami ne a Misra Imam Malik shine Imam Darul Hijra da kamata yayi a ce Layth duk abinda ya ga zai galla zama Imam Malik ya murna amma sai shi Allah ya bashi wadata malami ne kuma yana da adon hannunsa sai rubuta ma Imam Malik Imam Darul Hijra ya san kamar Imam Malik waje ne da ake zuwa karatu Imam Malik ba zai rabu da basu suka da abinda zai dauki nauyin almajirai ko masu bukata ba sai rubuta masa ya Imam Malik Imam Darul Hijra Allah ya rufa mana asiri mu muna san masa duk sa'an da bukata ta dame ka ka aiko a aika ma check
Allahu Akbar
da yake Imam Malik shi ma ya san yana kare mutuncinsa shikenan yace alhamdulillah muna cikin rufin asiri ba ana nan bukata ta ba su suka kai mai Imam Malik yawa babu hali kuma bisa anda ba su suka kai mai kana bukata in aka ce maka gashi kace a kai ƙarya ba haka bane kana bukata kace ba ka bukata me kenan kai sai Imam Malik ya rubuta masa Laysa dan Sa'ad kai suwa kaza 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 ga halin da muke ciki nan da nan ya shire tela zai shire ko set ko me dress ko cash ya rubuta masa maku dan kudi ya aika masa Madina Imam Malik da ya bayar dubiya masa kop je ka Allah ya rufa asiri shine Laysa dan Sa'ad Laysa kenan ko shine kake jin ana hawa yan malamai suna cewa Allaytu afqahu min Malik ko sai Laysa ya bi Imam Malik zikin wai sai a kowanne malamin da kake gani kowanne ya kware a ciki sa'annan kuma kowanne da irin albarkan da Allah ya saka amma yanzu babu mazhabin Lays ibn shi ma malami ne bai gaza Imam Malik ba tunda ana hada shi da Imam Malik Imam Shafi'i zai shigo tsakanin mana yana sama da Imam Shafi'i kenan balle Imam Ahmad al-Majri Imam Shafi'i shi ma yana da mazhabin sa akwai mazhabul lay wayannan mazhabobi guda hudu ba sun ci guda hudu sun kai 40 kowanne fa bai gaza ba wayannan guda hudu ba wayannan guda hudu su ne suka yadu kuka sani muka san akwai mazhabul lay na fa'i Ishaq ibn Rahoya aboki Imam Ahmad Ishaq ibn Rahoya ba ku san tilin al-Karimi akwai mazhab Ibn Jarir al-Tabari manyan malamai da kowanne bai gaza wayannan guda hudu ba duk mazhabi ne da malamai mutane sun yi aiki da shi Imam Ahmad ba shi ne mazhabin mai mazhabin Hanabila ba akwai karine shi abokinsa da ake ce da shi ne Ishaq ibn Rahoya abokinsa kenan in aka ce mazhabu Ishaq ibn Rahoya ko Ahmad ibn Hanbali ko Abdullah ibn Mubarak matsala ta gama wurin an gama wurin tawari ko da sunna mune wata rana Ishaq ibn Rahoya da Imam Ahmad suna tafiya sai su ga wanda kido na alwala bai iya alwala ba yaya za su tafi su baki su yi laifi su ce za su nuna za su koya masa ya ake alwala zai far musu da fada tun ba in haifi ka kanka ba nake alwala gashi kuma bai iya alwala ba yaya za a yi sai suka yi tunani da yake mutane da gaskiya suke da gaske suke sai suka yi suka ce ɗakkijo ni da ɗan uwana muka yi musu na ce na fi shi iya alwala ya ce ya fi ni iya alwala sai kuma ka girme mana duk baki ɗaya ka yi jika da mu mun sanya ka kai mana hukunci zan yi ya yi ka yi hukunci wanda ka ce ya fi ya fi
Allah kwa
kaga hikima sama da mutu ba su ce mun zo ka yi baka iya alwala ba balle ya fushi ya rage su mun gane ko sai suka ce dakkijo ni da ɗan uwana mun yi musu na ce na fi iya alwala shi ya ce ya fi iya alwala Imam Ahmad bin Hanbal bai Ishaq ibn Rahoya wanda yake bai gaza Imam Ahmad ba cikin ilimi da sunna shi ma yana da mazhabi amma mun yi musu na ce na fi iya alwala ya ce ya fi ni abinda muke so da yake kai ne dakkijo kai ka girma ka fi mu iyawa ka riga yayi mu yin alwala kana alwala tun ba ya riga kanmu ba ma ba sai hankali sai kwanta ba to sai ya fushi so muke mu yi alwala yau dai ka yanke muna hukunci tsakani na da abin ya isa sai ce to sai wannan yayi alwala in aka ce maka alwala wurin Imam Ahmad sunna bisa sunna
Allahu Akbar
aka ce ma Ishaq dan Rahoya ko Abdullahi dan Mubarak sunna bisa sunna
Allahu Akbar
sai da wannan alwala tsab akan sunna wannan alwala tsab akan sunna sai ce dukkan ku kun fi ni iya alwala
Allahu Akbar
ba zauna lafiya ba sai wata rana a makaranta muna magana game da addini wa'azi to manya dai wa'ansu sai ga bai iya ce wallahi malam manyan tsofin ba su iya sallah ba in kuma ka ce miki bai iya ba sai ya fada ya garan yana tashi masallacin mu wani mutum bai iya sallah ba na nace miki bai iya sallah ba sai ya fada yanzu shi yana kaza 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 nace to kai da shi waye ne duk baki dai albarka ka ce a aiki ne dakki ne yake abinda muka iya masa a nuna maka nace a dakki da bai yi wannan dan yaro kike da laifi yaya aka yake da laifi nake zaka sanya aka yake da laifi
Allahu Akbar
wannan tsoho da kake gani ka tashi zaka tijara shi zaka wulakanta shi a cikin jama'a da wata ɗaya kake son ka aura a gidansu ko jikarsa ko kungon su haka ce shine abin da ya fada yaya zaka yi ke a yanzu yayi kuskure cikin sallah ka tashi ka wulakanta shi nace da ya kake son ka aura aka ce shi ne sai abin da ya faɗa yaya za ka yi sai ka je ka tare shi hanya sai kama duk sa na ga mutum yana haka kowanne da fassara yaya za a yi sai a bi shi gida sai wani ce kariya kake ba ka isa ma ka bi shi gida sai ka sa a bi shi gida za ka yi sai a sa a bi shi gida a je a yi nake to ka ga abin da ya shafe ka ka san yadda za a yi ko abin da ya shafe ka kana son ka samu bukata ta biya ka ga hanyar da za ka bi amma abin da ya danganci addini shine sai a je a yi mai kake ko.